Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da wannan lokaci. Ni ce Aishatu Sule tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau. Talata 21 ga watan Janairu shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim Garba dauke da kanin labarai.
Yau Talata ake fara cikakkiyar shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan kasar. A halin da ake ciki kuma shugaba Donald Trump ya tafi birnin Davos na kasar Switzerland inda zai gabatar da wani jawabi a yau dinnan Talata a wani taron kasa da kasa kan tattalin arziki. Sannan babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai ya ce dole ne a samu wanda zai sa ido muddin ana so yarjejeniyar tsagaita wuta ta yi tasiri a Libya.
To abu namu maganin a kwabebo yayin da muke cika shekaru 41 da gabatar da fara shirye-shirye a sashin Hausa na muryar Amurka. Yau muke shagulgulan bikin cika waɗannan shekaru, saboda haka muna nan dauke da shirye-shirye da rahotanni na musamman a kan wannan. Ga mabudin kunne.
Kungin da yake a Amurka kullum da safe daga 10:00 zuwa 6:00 ina sauraron ku.
Shekara 41 din ne kun da kuna ayyuka da yawa.
Masu bashi shawara suka ce za mu kafa sashen Hausa shine.
To za mu kawo muku cikakken wannan bayani da ma sakonnin fatan alheri daga wajen masu sauraron mu. Amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare. Yau Talata ake fara cikakkiyar shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan kasar, yayin da 'yan jam'iyyar Democrat kuma ke shirin kalubalantar jadawalin shari'ar. 'Yan majalisar dattawa za su kada ƙuri'a kan jadawalin da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya gabatar na tsarin shari'ar, wanda ya tanaji baiwa kowanne daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat masu gabatar da ƙara a cikin sa'o'i 24 cikin wato tsawon kwanaki 2 don gabatar da hujjojinsa. Daftarin jadawalin bai ce komai ba kan koshin za a gayyaci shaidu da kuma koshin za a yadda a shigar da wasu sabbin bayanai da hujjoji. Shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer ya ce duk wata shari'ar da ba a yadda a shigar da sabbin bayanai ba ko shaidu ba shari'a bace ko mutsala zaratin. Ya kara da cewa
we Democrats aim to get the truth and make no mistake about it. We will force votes on witnesses and documents.
Yace mu ɗan jam'iyyar Democrat ne ran ita ce bayyana gaskiya kuma ba da wasa muke ba. Za mu nace har sai an kada ƙuri'a game da batun masu gabatar da shaida da takardun bayanai, kuma ya rige ga 'yan Republican ko su kare kundin tsarin mulki, su kare tsarin demokradiyyarmu, su kare tsarin doka da oda, a maimakon rufe idansu su kare shugaba Donald Trump saboda tsabar fadanci kawai. A wannan aniya tasa ta danna gaskiya, saboda ni a ganina ya ma sanya tafka laifi. A halin da ake ciki kuma jiya, wato yayin da shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump ke gabda kankama a majalisar dattawan Amurka, ya gazaya birnin Davos na kasar Switzerland inda zai gabatar da wani jawabi a yau dinnan Talata a wani taron kasa da kasa kan tattalin arziki. A tsakanin lokacin da zai gabatar da jawabi a yau dinnan Talata da kuma komawa birnin Washington da zai yi gobe Laraba, Trump zai gana a bayan fagen taron da wasu shugabannin kasashe a lokuta daban-daban. Mahallata taron, waɗanda suka kai wajen 3,000, za su samu kariya daga sojoji da 'yan sanda har wajen 5,000.
To kafin mu kawo muku ƙarshen labaran, ga rahoto na musamman da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya haɗa mana akan wannan biki da muke yi na cika shekara 41 da kafuwar sashen Hausa na muryar Amurka.
shugaban America Jimmy Carter da masu bashi shawara suka ce za mu kafa sashen Hausa shine dalili kenan Hausawa suke cewa dalili abin da ya kawo mata gidan miji kenan
Sama da shekaru sashen Hausa ya zamanto ɗaya daga cikin manya-manyan sashe da ake ji da su a sashen Afirka na muryar Amurka ta hanyar samun miliyoyin masu sauraron shirye-shirye da rahotanni na gaskiya kamar yadda tsarin muryar Amurka yake wanda yake labarai za su iya zama masu kyau labarai za su iya zama marasa kyau amma za mu faɗi gaskiya ko man ɗacin ta wannan yarda da amincewar da sashen Hausa ya samu Ya faru ne duk a dalilin yada labarai masu muhimmanci ga rayukan mutane daga kasashe daban-daban da suka hada da Najeriya, da Niger, da Ghana, da kuma Kamaru. Sama da shekaru sashen Hausa na gabatar da manyan labaru masu girma kan tattalin arziki da siyasa da al'adu da kuma tsaro, ciki har da shirin nan na musamman kan Boko Haram da ya samu kyaututtuka. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana dalilan da yasa yake sauraron sashen Hausa na muryar Amurka duk safiya.
Ko gidan rediyon Amurka kullum da safi daga kan shida zuwa shida da rabi ina sauraron ku Najeriya. Kullum da Allah ayyuka saboda bishirin da kuke yi ne. Ina sauraron ku saboda a gaskiya adalci da kuke yi shi yasa ne da shi har kullum nake ba ku awa daya ta rayuwata. Kullum da Allah. Dalili shi ne kuna dauko yan jaridu daban-daban akan wasu kuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta wasu kuwa kuma za ku dauko mutane ko daga ƙasashe daban-daban ko ko likitoci daban-daban ko masu sanin arzikin ƙasa to wannan shi ne adalci
Yanzu haka mutane kusan miliyan 11 ne suke sauraron shirye-shiryen sashen Hausa da muryar Amurka a kowane mako, kamar yadda kididdigar da muryar Amurka ta gudanar ta baya-bayan nan ta bayyana. A daidai lokacin da yake cika shekaru 41, yanzu haka sashen Hausa ya yi wa shirye-shiryensa baki daya gyaran huska, ciki har da sabbin shirye-shirye na rediyo da za su rika tabo abubuwa da suka shafi matasa da mata da 'yancin 'yan jarida da tsaro da kuma labaran abubuwa da suke faruwa a Amurka.
Da ɗan gari
masu sauraronmu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da ɗan tarihi shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA
kowa ya bar gida Gida ya bar
gida. Kowa ya bar gida. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun son rayuwa. Baki mai yanka wuya.
Shirin yanayi da muhalli. Matasa a duniyar gizo. Shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa.
Cikin shekaru 41 da ya yi. Sashen Hausa ya sami shugabanni 7, ciki har da David Hofstad da Connie Stevens da Steve Lucas da Rashida Hassan da Sunday Dare da Leo King, sai kuma Aliyu Mustapha Sokoto mai ci a yanzu. Haka kuma ba za mu manta da Fred Cooper wanda ya yi rikon kwariya wasu lokuta. Steve Lucas shine shugaban sashen Hausa na uku, ya kuma tuna da yanda shirin sashen Hausa ya yi tasiri ga siyasar jamhuriyar Nijar.
Wajen 1994 shugabar sashen Hausa na zamanin Vida Wilson ta tura ni Nigeria don ni in wato rika aikowa da rahotanni. To da na je can amma ban yi ko wasu 'yan kwanaki ba sai ta kire ni ta ce ka dawo ta kanasta Kano don Washington. Mun ce min sa ta ce wannan samun shugaban Nijar Mamman Usman yana nan ya ce bai son barin nan garin in bai ganka ba. Haka na yi to sai na dawo jirgi na dawo Washington aka yi liyafa inda shi Mamman Usman ya ba da wasu kyaututtuka ga sashen Hausa da kuma sashen Afirka baki daya ya yaba mana a saboda irin aikin da muka yi. Ya ce abinda ya sa ya so ya gani ya ce lokacin da ba wanda yake magana da shi lokacin da yake takara mu muka yi magana da shi har ma ya samu aka san da sunan shi kuma ya ce wannan ya taimaka mishi kwarai da gaske.
Tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Ibrahim Babangida ya ce sashen Hausa na murya Amurka ya yi fice ne saboda yana baiwa mutane damar bayyana ra'ayoyinsu ba tare da tsangwama ba. Ya kuma bada misali da shirin tsaka mai wuya.
Alhamdulillah, shekara 41 dan ne kun dade kuna ayyuka da yawa da jama'ar kasa inda duk ake Hausa a Afrika. A Najeriya kaɗai ba, ina jin kowa na sauraren ku, kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske. Ina muku fatan alheri, Allah Ubangiji ya sa ku ci gaba da fadakar da jama'an duniyan nan baki daya. Tsaka mai wuya, ina sha'awar wannan program ɗin kwarai da gaske, kuma tana ilmantar da mutane, kuna kuma samu opinion na mutane shine kyan abin nan. So damar da ita Voice of America ta ba al'umma na fata za su yi amfani da wannan dama.
A jamhuriyar Niger, kasar da take matsayi na biyu a yawan masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da dama suna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa ne sabili da yadda yake tabo abin da ya shafi siyasa, al'adun gargajiya, rayuwar yau da kullum, tattalin arziki da kuma muhalli. Muna kuma aiki da tashoshin rediyo da talbijin da dama a Niger da ke zaman kawayenmu abokan aikinmu. Shugaban kasar Niger Isufu Muhammadu ya sha kawo mana ziyara a tasharmu da ke nan Washington. Ministan harkokin sadarwa na jamhuriyar Niger, Salah Habi, ya ce tun yana karami yake sauraron sashen Hausa, kuma ya ce suna cikin rukunin mutanen farko da suka soma muhawara a shirin tsaka mai wuya.
Lokacin da mura Amurka ta fara Hausa, dadi muka ji sosai, saboda tun da lokacin nan mu muna yara muna samu muna sauraron ta sosai, saboda daga lokacin nan muna sauraron ta da Turanci da su Gifoli da sauran mutanen duka, sai ga ta Allah ya sa ta fara Hausa. Ka ko sai da duka ana samun radio wanda kai harshen kawai kake shi, kashi dadi, kuma ba ma mu talaka duka gabaɗaya na jin dadi, dan saboda daga lokacin nan radio biyu ko ku ne kai da Hausa, sai kaga ma talaka sun zo ga lokacin kauye an dauko an sa radio saman bisa wani tano a kewaye shi ana sauraron labaru. Kenan wannan dadi ne muka ji, kuma muna fatan Allah ya sa ya dade ana yi wannan abubuwan. Dan ina yanzu kuma ga yanzu ina ganin wanda na America ta duk abin da ya kamata a yi dan saboda al'umma masu jin Hausa da wanda ba su jin Hausa, da wanda ba Hausa ba su saurare ta, saboda tabbataccin da take na muhimman labaru, fadin gaskiya take na muhimman labaru, kuma da abun da talaka ka so, saboda ba ka wadi labarin da aka ba duniya mai kodi abin da talaka ka so a mishi gani da abin da zai kare mishi aiki, in noma rani shi kai, in manomi ne, in makiyayi, ko kuma cikin aikin shi kai na sana'a tai.
Sunday Dare, tsohon shugaban sashen Hausa kuma ministan matasa da wasanni na yanzu a Najeriya, ya bayyana irin tasirin sashen Hausa a rayuwar 'yan Najeriya.
Ina murna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a lokacin da muke yanzu. Da farko na murna Allah ya dawo da ni bayan na yi shugabancin sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 10 ta wuce. Allah ya dawo da ni yanzu, ni ne ministan wasanni da matasa a kasan Najeriya, kuma na ji dadi da cin gaban sashen Hausa na muryar Amurka. Suna aiki da gaggawa, suna kokanta, suna bada sanarwa da ya kamata dilla dilla, kuma na ina godiya, mutaka godiya ga Voice of America, muryar Amurka.
Har ila yau sashen Hausa na muryar Amurka yana kuma tashe a fannin talbijin da kuma duniyar gizo. Shirin taska da ake yi na minti 30 yana maida hankali ne kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwar matasa, da suka hada da kimiyya da fasaha, da kade-kaden shakatawa, da al'adu, da kuma wasanni. Yanzu haka kuma sashen Hausa na muryar Amurka ya soma shirin fadada shirye-shiryensa na talbijin zuwa ranaku 5 a mako. A halin yanzu sashen Hausa na muryar Amurka dai yana da ma'aikata 20 a Washington da kuma wakilai kimanin 30 a kasashen Najeriya, Niger, Ghana da kuma Kamaru. Akwai shirin ƙara yawan wakilai domin ƙara bunƙasa shirye-shiryen sashen a sassa da dama a kasashenmu na Afirka da duniya. Yanda cibiyar sadarwar kasashen duniya ta Amurka USAGM take daukar sashen Hausa da muhimmanci, ya sa manyan jami'an hukumar ziyartar kasashe da muke watsa shirye-shirye. Irin waɗannan kusoshin sun hada da shugaban muryar Amurka ɗin baki ɗaya, Amanda Barnett, wadda ta ziyarci Najeriya kwanan baya ta gana da muhimman masu ruwa da tsaki da suka hada da uwar gidan shugaban kasar Najeriya da ministan watsa labarai da yan jaridu mata da kuma wakilan sashen Hausa. Nagusi Mengesha, daraktan bangaren Afirka na muryar Amurka, na cikin manyan da suke goyon bayan sashen Hausa sau da kafa da kuma taimakawa wajen ganin ci gaban sashen, ya bayyana burinsa kan makomar sashen.
VOA Hausa is not only VOA Hausa.
Ya ce banda kasancewar sashen Hausa na ɗaya daga cikin muhimman sassa a bangaren Afirka na rediyon muryar Amurka, gidan rediyo baki daya na alfahari da sashen Hausa. Shugaban sashen Hausa na bakwai, wanda kuma ke bisan kujera a yanzu, Aliyu Mustapha Sokoto, ya ce rukunin mutane uku ne suka taimaka ga nasarar da sashen ya samu.
Nasarorin da sashen Hausa na muryar Amurka yake samu a wannan shekaru 41 da ya yana samun shirye-shiryensa, yana samun sani a sanadin wato taimako da yake samu daga wani guda uku na jama'a. Na farko su ne hukumar gidan rediyo ta muryar Amurka, wacce ke taimaka mana da kayan aikin da muke bukata domin mu yi aikin. Na biyu su ne ma'aikatanmu na nan Washington da kuma suke warwatsa a kowane kasashen Afirka, wanda suke aiki ba dare ba rana domin tabbatar da sun yi aikin ne yadda ya kamata. Na uku su ne kuma masu sauraronmu da kallonmu da wato binmu ta talabijin da kuma duniyar gizo, wanda kuma ina sai muku albishir da cewa Allah da za ku ga ƙarin cigaban shirye-shirye wanda za mu ci gaba da kawo muku su a shekaru masu zuwa nan gaba, don haka muna fata za mu ci gaba da kasancewa tare da juna.
Biyo mu za a ji wasu fatan alherin da masu sauraro suka aiko mana. Yanzu bari mu koma wajen Ibrahim Garba domin ya kawo mana ci gaban labaran duniya.
To Aishatu, babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai EU Jesse Borrell ya ce dole ne a samu wanda zai sa ido muddin ana so duk wata jijiyar tsagaita wuta a Libya ta yi tasiri. Ya yi magana ne da manema labarai gabanin taron, inda ministocin harkokin wajen kasashen da ke kungiyar ta EU ke bayar da nasu ra'ayi kan halin da ake ciki a kasar ta Libya, da kuma yarjejeniyar da shugabannin wato manyan kasashen duniya suka cimma ranar Lahadi ta mutunta kudirin haramta sayar da duk wani makami ga bangaren da ke yaki a Libya. Ya kara da cewa,
we are in a truce which is unstable, and you know, the truce can be violated several times a day. Let's hope that by the contrary is going to stabilize and we are going to really go to a
system. Yace an cimma wata irin yarjejeniya wacce ke tangal-tangal kamar yadda aka sani, yarjejeniya ce wadda akan saba mata sau da yawa a rana. Bari mu yi fatan cewa a maimakon hakan za ta kankama kuma za mu cimma tartibiyar yarjejeniya muddin ba a tsagaita wuta ba, zai zama da wahala kungiyar tarayyar Turai ta taka muhimmiyar rawa a kasar.
To madalla, a gaida Ibrahim Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku sakonnin masu sauraron mu na fatan alheri akan wannan biki da muke yi na cika shekara 41 da kafuwar sashen Hausa na muryar Amurka.
To ala hakika sashen Hausa na muryar Amurka ta yi matukar taka rawar gani a duniyan Hausawa baki daya, a koina Bahaushe yake a fadin sararin Subhana din nan, musamman ma abin da ya shafe mu a nan jihar Taraba inda na fi wayo shine wani su shekaru baya, bazan iya tuna shekaran ba, na shugaban kungiyar yan jaridu marubuta labarun wasanni wato Swan Aliyu Mustapha Sokoto, da hali yanzu shine shugaban sashen Hausa, ya kira ni ya yi hira da ni yana mai gabatar da shirin labarin wasanni dangane da katafaren filin wasanni na Jolin Yame Stadium, wadda ya hali yanzu muke da shi, wadda yana ɗaya daga cikin manya-manyan stadium da muke da su a arewacin Najeriya. To lokacin an fara aiki sai aka yi watsi da aikin, ba a yin aikin kuma duk shekara za a yi budget akan aikin kuma a cinye kudin ba za ka ga wani abu ya faru ba ya kira ni yayi doguwar hira da ni na nuna bacin ran al'umman jihar Taraba musamman ma masu sha'awan kallon ko kuma masu sha'awan harkan wasanni mako hudu yayi yana sa hirar nan yana gama sa hirar nan aka tada aiki wuta-wuta a hali yanzu gashi nan muna da bab filin wasanni wato wanda ake kira Jolly Yame Stadium a nan Jalingo
sunana Alhaji Badar Mai Gonjo da kungiyar zabi sanka da taimakon jiwa ta kasar Lesson Jihar Adama a gaskiya ina matukar farin ciki da wannan sashen Hausa na murya da Amurka da cika shekaru 41 a gaskiya wannan abun farin ciki gare mu ga dukkanin mai sauraron wannan tasha gaskiya muna farin ciki da wannan wato shekaru 41 da suka cika na watsa shirye-shiryen su gaskiya ba karamin alheri bane ga dukkan mai sauraron wannan tasha ta muryar Amurka musamman sashen Hausa sannan na biyu akwai wani shiri wani tsohon shirin da suka yi Allah ji karai wato Ibrahim Mai Wadat na Malin Fashi wato shirin sana rai dangin goro wannan program din gaskiya ba zan iya taba manta da shi ba domin shiri ne wanda yake fadakarwa yake tunatarwa yake kuma nishadantar muna fata don Allah wannan shirye-shiryen da za a yi kokari a ƙara shiga karkaru a ji wato damoyin al'umma domin gaskiya dai wancin shirye-shiryen da ake sai ga duka ya ta'allaka yawanci shirin sai ga an karkare shi a babban birane ya kamata shiga ƙauyuka inda za a je a zakulo a ji damoyin mutanen
sunana Baba Yali Kawu shugaban kungiyar Media Observers kungiyar da take kula da ayyukan kafafen yada labaru muna murna da cikan shekara 41 shiri da yafi burge ni a sashin Hausa suna nan da yawa don shirin su duka babu na yarwa amma kadan daga ciki shine lafiya uwar jiki wanda Dr. Muhammad Ladan yake amsa tambaya sai ka ga masu sauraro mu masu sauraro muna turawa a rubuce da wataran kuma da kuma ta waya mukan tura sannan kuma babban namijin kokari da suka yi su muryan Amerika sukan ba wa masu sauraro dama ya kira a waya ya bada sakonsa kaga wannan ba kowace kafa take ba gaskiya wannan abun ayaba mata ne sai kuma shirin tsaka mai wuya da kuma da ake ran asabar din nan ranan asabar da safe wanda ake a bari ya huce wannan shirin shi ma yana burge mu sosai mu masu sauraro to sabbi shirye shirye da suke faman yi kuma muna musu fatan alkhairi musamman ma muna so a karawa tsaka mai wuya kamar yadda da ake a sati so biyu sannan kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku sannan su kara ba mu masu sauraro irin lokacin da za mu kara ci gaba da tofa albarkacin bakinmu
to a gaida Ibrahim Abdul Aziz wakilinmu na Adamawa da ya tattaro mana waɗannan sakonnin to bari mu koma Kamaru kuma inda masu sauraron mu daga can suka tattara mana sakonnin su na fatan alheri ta hannun wakilinmu Garba Awal
Ni ne Ahmadu Jibo daga kasar Kamaru na fito a wannan lokaci wato injinjina ma muryan Amurka wannan radio mai wato taimakawa da labaruka game da abubuwan da suke wucewa musamman a bangaren duniya da kuma mu a Kamaru muna jin dadin wannan radio saboda radio tana kawo mana bayanai iri-iri da tallafawan da take yi ta fannin siyasa ta fannin cinikayya ta fannin wato yau da gobe a gaskiya wannan radio abin alfaharin mu ne saboda yau idan muka gani a nan musamman nahiyar Afrika kuma a nan kasar Kamaru za mu lura cewa wannan radio ita take wato ba mu labaran rukan duniya sahihai domin kun san labaran rukan ma akwai labaran rukan da ba su da inganci amma dai muryar Amurka ta taka rawa ne akan wannan fanni kana ji ka san ma'aikatan sa wato yan jaridu da mutane ne kwararru ba su ba da bayani ba su ba da labari she ta inganta kuma she ta zama sahihiya muna wato dada roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaka ma ma'aikatan ta da shugaban ganinta da waɗanda suke tallafa ma wannan wato radio namu muryar Amurka VOA Amurka to ba abin da zamu ce she dai mu ce kuma Allah ba mana asiri mu da su gabaki daya kuma Allah ya ba su karfin gwiwa da za su ci gaba da ba mu labaran rukan duniya a lokacin da ya kasance lokacin da ya dace kuma da a lokacin da ya kasance lokaci ne muhimmi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
nine Jibrila Ibrahim Miyagi. Wallahi muna murna da shirye-shiryen ku na murya Amurkan nan da muke ji. Wallahi yana mun dadi ya shekara 40 kenan haddauna ku da muke sauraron ku kuma shirye-shiryen ku na sashen Hausa nan ya yi mana dadi bewa muna jin dadin shirye-shiryen ku kuma muna roƙon alfarma inda za ka kara mana lokaci kuma yawa kuma da sashen tele da za mu ji dadi sosai za mu more wallahi a ci gaba Allah ya kare ku Allah ya kare ku masu ba mu labaru na gaskiya ko da cikin wani hali ne mun gode
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sajin Hausa na BOA Hausa America sunana Alhaji Aya Barista daga nan Douala kasar Kamaru wato cikon shekaru 41 da soma watsa shirye-shirye da harshen Hausa a wannan gidan radio mai albarka a gaskiya ina taya ku murna ina taya mu murna ina taya kowa da kowa duk mai bahaushe mai jin Hausa da kowa da kowa ina taya mu murna cikon wannan shekaru 41 ina jinjina muku bisa shirye-shiryen da kuke gabatarwa wato musamman irin su na kasa ba kasawa ba irin su bangaren lafiya irin su bangaren wa'anda aka danne mu haƙƙin su kuna ta zuwa su ku neme su su yi kukansu irin dai ta bangarori da dama watsa labarai shirye-shirye kiliya wanda babu wani matangarda babu wani matsala komai na fita normal gaskiya ina jinjina muku bisa ga wannan namijin kokarin da kuke yi kuma shawaran da zan bada anan itace to sai a kara kaimi kuma ya kamata a kara lokaci kuma bayan haka ina muku fatan alheri da wannan shirye-shirye da wannan cikon shekaru 41 da kuka yi kuma ina fatan Allah ya sa a fi haka kuma ina fatan za ku kara yawan wakilai a kasashen mu na Afirka kuma ina fatan cewar Allah ya sa za a dore za a ci gaba za a fida
Assalamu alaikum ya Allah mutare kamin da Cameroon wannan gidan radio mai tarin albarka tana ainihin fahimtarwa ilmantarwa sanarwa sazin da gargajiya da kuma wasanni saboda haka muna farin ciki da cikin shekara 41 na wannan gidan radio kuma muna fata Allah ya bar mu tare Allah ya da arama masu ma'aikatan wannan gidan radio azaka da fahimta da kuma yadda za su ilmantar da mu fahimta sosai tana sanar da mu abin da yake faruwa kusa da mu anan bamin da nahiyar Afrika da kuma duniya baki ɗaya Allah ya saka da alkhairi Allah ya taimaka mana
to mun gode da waɗannan sakonni da kuka turo mana na fatan alheri kuma mun gode wa wakilan mu na waɗannan shiyoyi da suka tattara mana yanzu kafin mu karkare ga takaitattun labarin
to a takaicen yau talata ake fara cikakkiyar shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan kasar yayin da ƴan jam'iyyar Democrat kuma ke shirin kalubalantar jadawalin shari'ar Ofishin jakadancin Amurka a kasar Libya ya yi kiran da a koma aikin samar da mai a kasar bayan da mayakan madugun ƴan tawaye General Khalifa Haftar suka rufe rijiyoyin mai da kuma tare wato katse wasu daga cikin bututun man kasar wato babban kamfanin man kasar ma ya ce tsaye da ayyukan samar da mai din zai janyo wa kasar asarar dala miliyan 55 durana
sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana zamu dawo da wani sabon shiri yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da sauran abokan aiki da Julie Levis Gresham da ta tattara shirin sai injiniyan mu ne yau Santos ni ce Aisha Tusile ke mana fatan alheri
mun